أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين سيدنا ونبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين وآل بيته الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله يوم بركة مدهدوة أولا رانا من البركة وإن شاء الله za mu fara gabatar da karatun tafsirin alqur'ani mai girma na wannan shekara ta 443 bayan hijirar annabi alaihi salatu wassalam yau muna ranar 30 ga watan maris shekara ta 2022 wata kuma ta yi daidai da 28 ko 27 ga watan sha'ban shekara ta 443 ma hijirar annabi alayhi salatu wassalam kuma da sunan Allah mai rahama mai jin kai insha Allah za mu fara gabatar da wannan tafsiri kuma idan ba manta ba a shekarar da ta gabata matsaya ne cikin suratul nisa'i kan aya ta 85 ko kuma aya ta 84 yanzu kuma insha Allah daga nan za mu tashi zuwa abin da ya sauka al-rahma bismillah
a'udhu minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim fal yuqatil fi sabilillahi الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحيم يرحمكم الرحمن تبارك وتعالى يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء بسم الله الرحمن الرحيم ألم أوفك سركيشي فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة أشهد أن آيه ما سوى البركة الله سبحانه وتعالى ينا فريت الوالي وفينا فريت الدا باينسا zuwa ga yin jihadi domin daukaka kalmar Allah Allah yace fa liqati fi sabilillahi allazina yashruna alhayata ad-dunya bil akhirah wadannan dake sayar da rayuwarsu ta duniya wato su sayar da ladan na lahira domin neman wani abu na duniya to fa liqati fi sabilillahi to lalle ne su tashi su yi jihadi don daukaka kalmar Allah tashi su yi jihadi cikin tafarkin Allah sai Allah madaukakin sarki ya faɗi sakamakon da mutum zai samu ko ladan da mutum zai samu idan har yayi jihadi Allah madaukakin sarki ya ce wa man yuqatil fi sabilillahi wanda duk ya fita yayi yaki yayi jihadi cikin tafarkin Allah to Allah ya ce fa yuqtal sai aka shahadantar da shi aw yughlab ko kuma wato aka rinjaye shi Allah ya ce fa zafan utihi ajran azima da sannu za mu bashi lada mai yawa, wato lada mai girma. Ai, duk wanda ya yi jihadi cikin ɗaukar kalmar Allah, dine ne shin an kashe shi ko kuma an rinjaye shi ko kuma shi ne ya yi nasara? To lallai hakika yana da lada mai yawa, lada mai girma, gwaggwaban lada a wajen Allah subhanahu wa ta'ala, kamar yadda ya tabbata a cikin Sahihul Bukhari da Muslim. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa, wa takaffalallahu lil mujahidi fi sabilihi in tawaffahu an yudkhilahu aljanna aw yurji'ahu ila maskanihi alladhi kharaja minhu bima nala min ajrin aw ghanima. Allah madaukakin sarki wato ya lamunci ga wanda ya yi jihadi cikin tafarkinsa cewa idan har ya karɓi kwanansa, wato idan har aka shahadantar da shi a wajen yakin, to lallai Allah madaukakin sarki zai shigar da shi aljanna. To ko kuma idan ya dawo lafiya zuwa ga masaukinsa ko gidansa da ya fita, sai ya dawo kuma lafiya, to Allah zai bashi da abin da ya samu na daga lada da kuma ganima. Wa ma lakum la tuqatiluna fi sabilillahi, Allah madaukakin sarki sai ya yi kira ya ce, me ke gare ku da ba za ku tashi ku yi jihadi don ɗaukar kalmar Allah ba? والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها. ميسا بذاك تشكو جهادي تشكين أو كلمر الله بعدكم تشكين أو قرن كو أتدى وأنن رونا أنن نمو مني ندقى ماذا جيدا ما تأي لكم أنان نيارا وأن دكا فريسك أريس أغر مكة سكهانا سين هجرة. To me yasa ba za ku yi kokari ku yi jihadi domin cetowa waɗannan bayin Allah ba? Waɗanda suke faɗa a cikin addu'a suna cewa, rabbana akhrijna min hadhihi al-qaryati adh-dhalimi ahluha, ya Allah ka taimake mu ka fitar da mu daga wannan alƙarya, wato birnin Makka, wacce ma'abuta cikinta suka zalunci kansu da kafirci. Waja'alna min ladunka waliyan, ya Allah ka sanya mana wani majibinci wanda zai jibinci lamarinmu daga gare ka. Waje Allah na nuna dunka nasira, kuma ka sanya mana wani mataimaki wanda zai taimake mu a cikin tafarkinka. Wannan Abdullah dan Abbas radiyallahu anhu yana faɗa a cikin wani hadisi ingantacce, yake cewa, da ni da mahaifiyata muna daga cikin waɗannan ɗin da kafirai suka tsare su suka hana su yin hijira. Domin ya faru a farkon lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi hijira daga Makka zuwa Madina. To daga cikin muminai a nan garin Makka akwai waɗanda ‘yan uwansu suka hana su yin hijira. Misali, daga cikin irin waɗannan akwai ɗan uwan Abu Jahal, ƙanin shi wanda suke uwa ɗaya da shi, wanda abokin Sayyidina Umar ne radiyallahu anhu. Lokacin da Sayyidina Umar zai yi hijira, ya fito fili ƙarara, yake gaya musu, ya ce, ina wanda yake so ‘ya’yan shi su zama marayu, mata shi su zama bazawara, to ya fito ya kare ni, yau zan fito zuwa hijira. Ai, babu wanda ya motsa daga cikin kafiran. Sayyidina Umar radiyallahu anhu ya tashi ya fita, ya kuma ɗibo su daga cikin raunanan mumini waɗanda ba za su iya yin hijiran ba, sai ya ɗibe su na tafita ne. To a ciki akwai ɗan uwan Abu Jahal. To bayan Sayyidina Umar radiyallahu anhu ya taho, ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a Quba. Lokacin nan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya riga shi fita da kamar kwana uku ko biyar. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya iso Quba, bai riga ya ƙarasa cikin garin Madina ba. To a nan Sayyidina Umar ya zo ya same shi tare da waɗanda yake tare da shi. A lokacin nan can sai ga Abu Jahal ya taho da wani kuma ɗan uwan shi, sai ya zo yake cewa wannan ɗin abokin Sayyidina Umar, ya ce, wane? Ga mahaifiyarmu nan ya zaga tana nan, ta zauna a rana, ta ce lallai ba za ta fita daga wannan rana ba, kuma ba za ta ci komai ba har sai ka dawo. Tunda dai har ka fita ka shiga wannan addini, kuma ka fita ka yi hijira, to lallai ita ba za ta sake cin abinci ba har sai ta ganka ido da ido. Ka zo mu je ka nemi yafewarta, sannan in so ka dawo. Sai na Umar radiyallahu anhu ya ce mishi, wane? Ka kyale ta, in ta ci zafin rana da kanta ma za ta nemi inuwa. To sai shi kuma tausayin mahaifiyarsa shi ya kama shi, sai ce, Umar, ku kyale ni, barin je, barin bi su je in gaya yadda aka yi. Yana bin su, suka taho, sai da suka zo cikin daji inda ko'ina da ko'ina babu guda babu basira. To anan sai Abu Jahal yayin gare shi yana sauko daga kan raƙumansa shikenan sai kama shi ya daure ya daddaure shi ya kumce shi wato hannunsa da kafarsa da kafafunsa duka ya daddaure sannan ya janyo shi ya shigo da shi garin Makka haka sannan sai yake kiran sauran Qurayshawa ku zo ku ga yadda nayi wa dan uwana to haka za ku yi wa wawayen cikin ku duk waɗanda suka bi wannan sabon addini to haka za ku yi shikenan ya kama shi ya daure to haka nan daga cikin irin wannan almusaffafuna din akwai sayyida ummu salama matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ma a farkon lokacin da aka yi hijira mijinta Abu Salama yayi hijira ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam garin Madina to amma ita ummu salama ta yi kokarin hakan sai ɗan uwanta kuma ɗan uwan miji suka zo suka tattare ta suka ce ai ba za ka fita ba za ka bar garin ba nace su kyale ta suka ce a'a ba da ba za su kyale ta ba in har za ta fito ta ba su kansu dama akwai ɗan gidan Abu Salama ana ce mishi Umar yana goye a bayanta suka warce ɗan daga hannunta sannan suka koma su je suka ɗaure ta Ummu Salama tana nan a cikin haka ita ma nata ƴan uwan sai kishi ya kama su daga sai suka je suka ce to ku ba mu ƴarmu tunda dai kun hana ta ta yi hijira to ku ba mu ita sai aka bada ita tana can wajen ƴan uwanta to kullum sai ta fito waje ta zo ta kan hanyar tafiya Madina ta tsaya a nan tai ta kuka har sai rana ta faɗi sannan ta dawo gida kullum sai ta fita tunda sanyin safiya tana kuka har sai rana ta faɗi sannan ta dawo gida to da kansu kuma sai tausayi irin na zumunci ya motsa musu ya suka ce to kun ga wannan abin da ya fito wa mikalita cikin da suka kyalita suka bar ta yi hijira ta koma garin Madina ana cikin haka akwai kuma ƴar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sayyida Zainab radiyallahu anha matar Abul As ibn Rabi ita ma ta fito za ta yi hijira sai wani kafiri ina jin Uqbatu bin Abi Mu'ayd ne ko shi ne ko wani daga cikin kafiri sai ya zo ya hana ta yin hijira hasali ma sai ya janyo ta daga kan raƙuminta ta faɗo ƙasa a lokacin nan tana ɗauke da ciki cikin ma ya bari saboda tsananin wahala to daga cikinsu dai da yawa akwai waɗanda sun samu dama daga baya sun bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa garin Madina amma akwai kuma da yawa waɗanda ba su samu damar bin annabi sallallahu alaihi wasallam ba har sai bayan da aka yi fathu Makka sannan ƴan uwansu suka musulunta suka kyale su suka yi addininsu sannan bayan haka bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya cinye garin Makka da yaki a shekara ta 8 bayan hijira kenan to akwai waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanya wani sahabi ana ce mishi Attab ya zama shi ne kamar gwamnan shi ko kuma wakilin shi a garin Makka to wannan sahabin Attab shi ya ci gaba da kula da garin Makka a yanayi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wakilci to a lokacin nan kusan duk waɗanda ake zalunta aka hana su yin hijiran nan wannan sahabi mai albarka Attab da ya ga sun sami kukuta duk wani wanda aka zalunta aka hana shi yin hijira ya yi kokari kwarai sai da ya ga cewa gaba ɗayansu sun samu damar yin hijira ɗin ko kuma wanda aka kwace wani abu na dukiya daga cikin muminai ya yi kokari ya ga cewa lallai an kwato musu abin da aka kwace musu wato an karɓo musu dukiyoyinsu da aka kwace to da haka dai abubuwa daga baya har suka daidaita wannan addu'ar wacce mutanen garin Makka al-Mustad'afun suke yi rabbana akrijna min hadhihi al-qaryati adh-dhalimi ahluha waj'al lana min ladunka waliya waj'al lana min ladunka nasira malaman tafsiri suke cewa wannan addu'ar duk wanda ya tsinci kanshi a wani hali mawuyaci a wani gari da yake tunanin zai iya rasa ranshi ko kuma garin da kamar akwai kafirai ko ƴan fashi ko kuma wasu dai masu cutarwa to mutum zai iya karanta wannan addu'ar domin neman samun kubuta rabbana akhrijna min hadhihi al-qaryati adh-dhalimi ahluha waj'al lana min ladunka waliya waj'al lana min ladunka nasira tana nan ita ce addu'ar da take cikin aya ta 75 a cikin suratul nisa akwai wani sahibinmu a shekarar 2001 lokacin nan da aka yi fadan nan a garin Abba yana daga cikin musulmai waɗanda abin ya rutsa da su ya tawo daga garin Fatakwar zai zo Abba sai ya tarar da mutane ɗan kabilar Ibo sun sanya road block suna zarowa duk wani musulmi inda an ka zanka kai kama da musulmai aka za a zaro mutum a sassara shi a wajen nan take a kace shi aka fito da su yace sun kai wajen su 10 gaba ɗayan su musulmai aka rika dukan su yace a gaban shi an kashe wajen mutum 8 daga cikin su 10 ne akwai wanda da yaji wahala yake cewa a bashi ruwa water water nan take sai wani inyamur yace mishi ruwa za a baka yace eh kawai yana daga wata kwalba sai ya buga mar akan shi nan take kawai sai ya amai ya rasu to shi wannan dan uwa ana ce mishi Malam Tijjani wannan addu'ar ya rika karantawa rabbana akhrijna min hadhihi al-ayati az-zalimi ahlaha waj'al lana min ladunka waliyyan waj'al lana min ladunka nasira yana ta yin wannan addu'ar yace tun yana yi a koyi har sai da kai ga yana yi a fili bai san ma a wannan ma yana yake ba shi dai kawai addu'ar yake yi don tsabarta shi hankali yace wallahi sai dai zama baya ganin gaban sa baya ganin komai a gaban sa duniyar gaba ɗaya ta shafe kawai shi dai addu'ar yake yi mutanen nan suka yi suka yi su mar tsirara suka kasa Allah ya hana su sun yi sun yi riga jikin shi da sun yi yaga amma wannan da ke jikin shi sun yi siyaga sun kasa ƙarshe aka suka ɗauke shi suka wurga shi cikin gawarwaki a zaton shi kamar ya mutu sai suka ɗibi fetur suka yayyafa wa gawarwaki a ciki har da shi suka sa wuta ya ce yana kwance yana ji bai fito daga hayyacinsa ba shi dai addu'an nan yake karantawa ana cikin haka da ya ji wuta ta kama jikin shi sai ya tashi a guje ya je ya hau kan wata tifa yana kan tifan nan ma suka wurgo shi ƙasa Allah ya taimake shi sai diri da ƙafarsa nan ma suka bi shi dai a guje har ya kai ga dai wani guhu haka sai ga shugaban ƙaramar hukumar wajen dama a gaban hukumar ake yi shugaban ƙaramar hukumar a gaban shi duk ake wa musulmai wannan abu yana wajen to shi ne sai ya ce to wa'annan a ƙyale su zai yi amfani da su domin fitar da kuɗi daga aljihun gwamnati a ƙyale su shi ne aka ƙyale su a lokacin ya ce wajen su hudu ne sai aka kai su wani asibiti a nan dai ta dalilin wannan addu'ar da Allah ya karɓa sai ya zama dalilin samun kuɓutarsa amma sai da ya wajen kwana 20 babu labarinsa gaba ɗaya ma an yi zaton kamar ya mutu kawai wata rana kuma sai gashi a lokacin nan kuma babu wayar salula balantana a buga a ji labarin shi shekarar 2001 Allah maɗaukakin sarki sai ya ce allazina amanu yuqatiluna fi sabilillahi waɗannan da suka bada gaskiya wato muminai duk abin da suke yi suna yin jihadi ne domin ɗaukaka kalmar Allah suna yin jihadi ne cikin tabarkin Allah domin ɗaukaka addinin Allah domin ɗaukaka kalmar Allah domin ya zanto kalmar Allah ta ɗaukaka su wallazina kafaru yuqatiluna fi sabilil tagut su kuma waɗannan da suka kafirta suna yin jihadi ne da duk ƙoƙarin da za su yi dan ɗaukaka kalmar shaidan wanda suna yin jihadi ne da kuma ƙoƙarinsu cikin ɗaukaka addinin shaidan kamar yadda a yanzu za ka ga duk wani abu da za ka ga kafiran nan suna yi kafiran duniya wani NGOs da wane da wane ne duk suna yi ne kawai dan ɗaukaka abinsu na kafirci duk wani abu wanda zai kawo ɗaukaka ga musulunci to ba sa son shi sai Allah maɗaukakin sarki ya hori muminai ya ce fa qatilu awliya ash-shaytan to lallai ne ku muminai ku yaƙi wato majibantan shaidan masoyan shaidan masu bin tafarkin shaidan wato kafirai Allah maɗaukakin sarki ya ce ku yaƙe su inna kaida shaidani kana da'ifan haƙiƙa kaidin nan na shaidan ya tabbata mai rauni ne akan muminai to da shi shaidan duk wannan kaidin nasa duk wani makirci na shaidan da ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim shikenan ka gama da shi to amma su kaidin mata a cikin dai alqur'ani sai Allah ya ce wa mata inna kaida kunna azimu lalla haqiqa kaidin ku mai girma ne to kaidin mata da kaidin zuciya a uziya ba ta tafi da ba ta tafi da shi kaidin mata sai dai hakuri da kuma yan dabaru da hikimomi kaidin zuciya kuma wannan sai da ilimi kuma dole sai da jagorancin malamai masana masana abin da ya shafi zuciya din da yadda ake samun gyaran zuciya da hanyoyin da ake
alam tara ila alladhina qila lahum كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا.
نعم ya kasance a farkon musulunci mu'mini sun kasance lokacin nan ana garin Makka ana madaukin sarki ya dai umarce su da yin sallah da kuma bada zakka duk da cewa a wannan lokacin nan zakkar ba irin ta yanzu bane da ake bayarwa da nisabi da sauransu a wannan lokacin dai an umarce su ne da yin sadaka ga junansu domin taimakon rauna sannan kuma Allah madaukin sarki yana umarta su da yin afwa da rangwame bisa abin da mushrikai ke yi musu a lokacin nan mu'mini sun kasance suna jin kunar rai kuma suna ta fatan Allah madaukakin sarki ya umarce su mana da yin yaki domin su yaki abokan gaban su wato kafirai a lokacin nan kuma yanayin da ake ciki wato munasabar bata bada damar da mu'minai za su tashi su yaki ba suna farko-farkon musulunci ne saboda dalilai masu yawa daga cikin dalilan da Allah subhanahu wataala bai bada umarnin yin yaki ba tun ana garin Makka saboda a lokacin nan mu'minai ɗan kaɗan ne idan an kwatanta da yanayin yawan kafirai ɗin sannan har ila yau saboda kasancewar a cikin gari ɗaya suke da su da kafirai duka kuma garin nan gari ne mai alfarma wanda Allah madaukakin sarki dama ya haramta zubar da jini a cikin shi daga shi sa Allah madaukakin sarki bai ba su damar yin yaki ba amma yayin da suka dawo garin Madina Allah madaukakin sarki sai ya umarce su da yin yaki shine Allah madaukakin sarki bayan ya umarce su da yin yakin wasu daga cikin su ya zama suna jin nauyin su don su yaki din yasa Allah madaukakin sarki ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alam tara ilal ladina ila lahum kufu aydiyakum wa aqimus salata wa atuz zakat ya ma'aikin Allah shin bakai duba bane zuwa ga wadannan wadanda aka ce musu kufu aydiyakum yayin da suna neman a wadanta musu yin yaki mana sai Allah madaukakin sarki ya ce musu kufu aydiyakum ku kame hannayenku wa aqimus salata wa atuz zakat ku dai ku ba ku dai da sallah kuma ku ba da zakka waɗannan ɗin da suka faɗi da wannan ta faru da su a garin Makka to bayan an yi hijira kuma zuwa garin Madina sai Allah madaukakin sarki ce fala ma kutiba alaihim alqitalu idza fariqun minhum yakhshawna an-nasa khashyati llahi aw ashadda khashya sai ga wani sashe daga cikin su suna matukar tsoron jin tsoron mutane wato jin tsoron kafirai ka khashyati llahi kamar irin tsoron da suke wa Allah wato suna jin tsoron kafirai kamar yadda suke jin tsoron Allah aw ashadda khashya ko kuma ma fiye da haka قالوا ربنا sai suka ce ya ubangijinmu lima katabta alaina alqitala me yasa ya ubangiji zaka wajabta mana yin jihadi yin yaki laula akhartana ila ajalin qarib ya ubangiji ina ma da ka jinkirta mana zuwa ga dan wani lokaci kankani dan wani lokaci makusanci wato wai da an jinkirta musu wajabcin yin jihadin nan zuwa ga wani lokaci na daban saboda suna ganin wai a cikin shi akwai zubar da jini sannan kuma a cikin shi akwai sanya ƴaƴa su zama marayu da kuma mata su zama zaurawa kamar inda Allah madaukakin sarki yake faɗa a cikin wata ayati cewa wa yaqulu lillazina amanu lawla nuzilat sura mu'minai waɗanda suka yi imani suna cewa wai me yasa ne sura har yanzu bata sauka ba wanda za ta bada dama a yi yaki sai Allah ya ce fa idza unzilat suratun muhkamatun dhukira fiha alqitalu yayin da kuma aka saukar da sura bazikin muhukama wata a cikin ta Allah madaukakin sarki ya ambata cewa a tashi ayyaki ra'aytu alladhina fi qulubihim maradun yad'una ilayka nadra al-maghshi alayhim min al-maut fa awladu zaga wadanda a cikin zukatansu akwai rashin lafiya sune munafikai sun tsoraka sun tsoron sune maka wani irin kallo kamar wani kallo irin wanda aka dandana mishi mutuwa ibnu abi hatimin ya ruwaito hadisi ta hanyar Hussein bin Waqid shi kuma daga Amr bin Dinar shi kuma daga Ikrama daga Abdullah dan Abbas yana cewa haƙiƙa Abdurrahman bin Auf radiyallahu anhu shi da wasu sahabbai na Annabi sallallahu alaihi wasallam sun zo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam a garin Makka suka ce ya Annabin Allah mun kasance tun muna musulkai muna cikin izza gashi yanzu mun musulunta amma mun zama mu ne kaskantattu kafiran nan suna mana abin da suka ga dama sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce musu mu dai an umarce mu da yin afwa bisa abin da suke mana dan haka kada ku yaƙe su ku kyale su kawai to yayin da kuma Allah madaukakin sarki ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hijira zuwa Madina ya kuma umarce shi da yin yaƙi to sai kuma su wayannan dai sahabban sai ya zama sun kame wato abin ya yi musu nauyi shine sai Allah madaukakin sarki ya saukar da wannan ayati bus yace arzu ila zina kufu arzu ila zina ila lam kufu aidi kuma yaqim salatu wa atu zakka wato wannan ya zama kamar Allah madaukakin sarki ne musu gargadi ne dan suka zama kamar mutanen Annabi Dawud alaihi salam wato mutanen Dalut idan Allah yake cewa arsala ila al-mala'ik min bani isra'ila iz qala nabi illa hum aslana malikan nuqatil fi sabilillah wanda suka zo suka samu annabin lokacin suka ce ya sanya musu wani jagora wanda za su riƙa yin jihadi a ƙarƙashin shi to bayan an wajabta musu yin yaƙi ɗin kuma an sanya musu jagoran to shi kenan kuma tawallau illa qalilun minhum sai gaba ɗaya suka juya baya sai ƴan kaɗan daga cikinsu to bayan an sanya musu wannan jagoran kuma suka cewa ya ubangiji ya ka sanya mana wanda yake ba mu abocin dukiya ko sarauta ba sai annabin lokacin yake gaya musu yake cewa wa qala nabiyyu inna allaha arba'atu lakum qalut malika anu anna yakun lahu mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan min al mal qala inna allaha safahu alaykum wa zadahu basatan fil ilmi wal jism wallahu yu'ti mulkahu man yasha wallahu wasi'un alim sai zama ta wannan dalilin sai suka zama basu rabauta ba shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala anan yake yin gargadi ga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah madaukakin sarki sai ya ce musu sai ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kul ka gaya musu mata'ud dunya qalilun ai jin dadin duniya wani abu ne dan kankani wal akhiratu khairul liman ittaqa lahira wato aljanna ita tafi alkhairi ga wanda yake tsoron azabar Allah kamar yadda Allah madaukakin sarki yake faɗa a wani gun bal tusiruna al hayatad dunya bar dai cewa ku kuna zaben rayuwar duniya ne wal akhiratu khairun wa abqa lahira wato aljanna idan tafi alkhairi kuma tafi wanzuwa wani gun kuma Allah ya ce kalla bal tuhibbuna al ajra wa tazuruna al akhira ala ayi halin da idan lokacin da karmar jihadi ta zo to shedan yakan zo ya sanya wa mumini tsoron mutuwa yana tunatar da shi cewa idan ka je kai yakin nan fa matanka za su zama zaurawa a aure su ƴaƴanka za su zama marayu yanzu ga ka je ka je kai jihadi a je a kashe ka kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin wani hadisi cewa shedan yakan zo wa mumini ya hana shi yin hijira idan har yayi hijiran to lokacin jihadi kuma yakan zo ya tsare shi dan ya hana shi yin jihadi yana tunatar da shi wayannan abubuwa to shine anan Allah madaukakin sarki yace to ka gaya musu ya rasulullahi ai ta jin dadin rayuwar duniya dan kankani ne lahira wato aljanna idan tafi alkhairi ga wanda yake ya tsoraci Allah ya tsoraci kuma azabar Allah wala tuzlamuna fatila ka gaya musu ba za a zalunce ku ba ko da dai da fatan nan ta kan kwallon dabino ya nace fatil Allah madaukakin sarki yace kuma ya amalu tsala zarratin khairin yara wanda ya aikata wani alkhairi ne da kwayar zarra ne da nauyin kwayar zarra ya rabu zai gan shi a cikin mizanin shi a ranar alkiyama inna allaha la yuzlimu an-nasa shay'an Allah baya zaluntar mutane koda dan dan kanin su baya zaluntar su walakin annas anfusuhum yuzlimun sai dai su mutane suke zaluntar kansu har kuma Allah yace wanda ba su tun yudaifa wa yukmilu lana ajran azim idan da kasance aiki ne na alkhairi na lada to Allah wannan zuke yana nannin kaladan wa yukmilu lana ajran azim kuma ya bada lada mai yawa daga gare shi aina ma tukunu nan aya ta gaba Allah madaukakin sarki yace ya wato yayi gargadi ga masu tsoron mutuwa Allah madaukakin sarki yayi gargadi ga masu tsoron mutuwa yace musu aina ma tukunu yudrikumul maut duk inda ma kuke duk inda kuka kasance yudrikumul maut mutuwa za ta riske ku walau kuntum fi burujin mushayida koda kun kasance akan wasu benaye ne koda kun kasance akan wasu benaye ne masu tsawo wannan ba zai hana mutuwa ta je ta riski mutum ba ita mutuwa ba ta barin ko dan yaro kuma yadda wani mawaki yake faɗa ko ka labe sai ta hauro duk inda mutum ya shiga ya buya to lalle mutuwa za ta riske shi alamar ukitar kidama ya faɗa a cikin wata ayar ya ce kullu nafsin za'iqatul maut dukkan wani rai to mai ɗanɗana mutuwa ne dukkan wata rai sai ta ɗanɗana mutuwa wannan ran ta ɗan adam ce ko ta aljani ne ko ta mala'ika ce kowane rai sai ta ɗanɗana mutuwa Allah mai ɗaukaka a wani gun ya gaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ma ja'alna li basharin min qablika al-khulda wa ma sanyawa wani dan adam kafin kai cewa zai dawwama a wannan duniyar ba maqsudi ne anan shine kowanne mutum zai tafi zuwa ga mutuwa babu wani makawa kuma babu wani abin da zai kiyaye mutum daga mutuwa ko yayi jihadi ko bai yi jihadi ba ko yana gidansa a kwance ne sai Allah ya sanya mutuwa ta riske shi a inda yake kowa yana da wani ajali nashi wanda Allah madaukakin sarki ya sanya mishi walau kuntum fi burujin mushayida koda kun kasance a cikin wasu benaye ne ababan tsarewa irin benayen da ake dogaye ya zama an sanya security ko ta koina da surveillance da menene irin wannan kyamara din da ake sawa wanda ko fuda ne Egipta sai kyamara ta dauko shi to koma mutum ya sanya wannan mutuwa sai ta riske shi tunda kamar yadda zaka gani shugabannin duniya zaka an sanya su a cikin gidaje ga gida mai tsawo benaye ga sannan kuma ga katangu masu tsawo ga security ta ko ina amma a hakan mala'ika mutuwa zai je dauko ransu kamar yadda ya faru da Nimrud yana cikin benansa ya gina sabon gida ya tare a ciki ga kayan lu'ulu'u an tara ga mata ya sa an zabo mishi daga kowace nahiya ta duniya saboda yana daga cikin manyan sarakunan da suka mulki duniya sannan ga abubuwa ne na jin dadi na kayan alatu da yawa ga sojoji katangu ma kawai wanda suke kewaye gidan katanga ta kai 7 in ka wuce wannan gate din sai ka tarar da wani gate din sai ka tarar da wani sun kai kamar 7 ko 10 haka ko ina kuma akwai security ana cikin haka ne sai ga wani tsoho ya zo haka yana tafiya da kyar yana zuwa sai ya ce musu ina so zan shiga gidan nan kai mabarashi me zaka yi anan ya ce musu na zo gumme gidan ne sai ce wane ne kai ka gaya mana wane ne kai ya ce ku kyale ni na zo gumme gidan ne ba sai kun ji ko wane ne ni can dai da suka matsa sai ya ce musu ni ne mala'ikan mutuwa kuma na zo ne in karɓi ransa saboda a sannan ɗin mala'ikan mutuwa ƙarara ake ganin shi daga zamanin annabi musa ne alayhi salam aka daina ganin mala'ikan mutuwa amma da akan gan shi ƙarara saboda haka kafin ka ce me wannan har ya shiga ya ji ya zaro ran nasa duk wannan security ba su amfana mishi komai ba haka nan zamanin annabi sulaiman alayhi salam mala'ikan mutuwa yakan zo wajen annabi sulaiman yazo aka danyi tadi sannan ya tafi. To yazo fadar Annabi Sulaiman suna cikin magana, to akwai wani daga cikin abokan zaman Annabi Sulaiman da yake shi Annabi Sulaiman ne da yake a zamanin shi, ga kujerar da yake zauna akai ta mulki, to sai sauran annabawan zamanin su ma akwai kujerun su kewaye da nashi, sannan sai kujerun malamai kuma suna bayan na annabawan, sannan sai kuma sauran mutane kuma. To haka fada shi take. To yana zaune sai ga wannan bafade nashi yazo ya zauna can, sai ga mala'ikan mutuwa. Mala'ikan mutuwa yazo suna zaune da Annabi Sulaiman suna tadin su. To bayan mala'ikan mutuwa ya tafi, sai wannan mutum ya ce, ya annabin Allah, wancan bakon da aka kuni wane ne ne? Sai ce, me yasa kake so ka ji ko wane ne? Sai ce, ai wani kallo na ga yana mun ne, in ya kalle ni sai in ji har hanta ciki na ta motsa. Sai ce mishi, ai mala'ikan mutuwa ne. Sai ce, mala'ikan mutuwa? Sai ce, amma na ga yana mun wannan irin kallon? Sai ce, ai kuwa in dai haka ne, ya annabin Allah, ni ban nutsu ba fa, ka sanya iska ta dauke ni ta kai ni can wani guri. Yace, ina kake so iskar ta kai ka? Yace, a kai ni kasar Hindu, daga inda Annabi Sulaiman yake a nan fadar Annabi Sulaiman zuwa kasar Hindu tafiyar wajen wata biyu ne. Yace, kuma a kai shi can. Sai Annabi Sulaiman alaihi salam ya sanya iska ta dauke shi a kai shi can. Can jimawa sai ga mala'ikan mutuwa ya dawo. Sai Annabi Sulaiman alaihi salam ya ce mishi ka dawo? Ya ce masa, eh. Sai yake cewa, dazu bayan ka tafi, ɗaya daga cikin mutane na yace, yake mamakin wai kana kallon shi haka yana jin tsoro, shine nasa iska ta dauke shi ta kai shi kasar Hindu. Sai yace, to abun mamaki. Yace, ai ka san kallon da nake mishi ko ya annabin Allah? Annabi Sulaiman yace, a'a. Yace, ai na gani ne a Lauhul Mahfuz, Allah ya umarce ni nan da ƴan mintuna da basu wuce kamar minti biyar ba, an ɗauki ransa a ƙasar Hindu. Ni kuma na zo nan wajenka, sai na gan shi gashi a nan. To shi ne sai nake kallon shi ina mamakin shi ba fuka-fuki ne da shi ba, ya za a yi har ya je wannan gun kuma na ɗauki ransa? Amma da yake umarni ne daga Rabbul Izzati, shi ne kawai sai na tafi. Ina zuwa ku sai na same shi, ya zo kenan iska ta ajiye shi, shi kenan sai na ɗauki ransa. Ka ji kallon da yake mana? Ya fi kansa. Iya na. To Annabi Idris alayhi salam shi ma yana da wani aboki daga cikin mala'iku wanda yana zuwa wajen shi haka sitaɗi. To ran nan sai yake gaya wa mala'ikan Allah subhanahu wa ta'ala ya min alƙawarin cewa a kowanne rana zai bani lada adadin duk mutanen da ke duniya. To ina so mu je ka kai ni wajen mala'ikan mutuwa, in nemi alfarma ya dan jinkirta min ko da shekara 100 ya ƙara min dan in ƙara yawan ayyuka. Saboda shi Annabi Sulaiman, Annabi Idris alaihi salam wajen shekara 300 da wani abu yayi, mahaifinsa kuma wajen shekara 700 da wani abu yayi a duniya, kakansa kuma ya kai wajen shekara 850. Saboda shi Annabi Idris alaihi salam dan jikan Annabi Adam ne. Eh, ai ya ma fi shekara 300, ina jin ya kai wajen shekara 700 shi ma a duniya, domin ya riski shekara 300 daga rayuwar Annabi Adam. Ya ga Annabi Adam alaihi salam tsawon shekara 300 shi Annabi Idris. Sai wannan abokina shi daga cikin mala'iku ya ce, a to ba komai in dai haka ne. Ya ce, to yanzu ina zan samu mala'ikan mutuwa? Ya ce, sai dai a sama ta hudu, a nan yake zama. Ya ce, a to in dai haka ne mu je mu same shi. Sun tafi sama ta hudu, ya suka haɗu da mala'ikan mutuwa. Shi kuma a lokacin nan zai sauko duniya, ya zo wajen kai yana jiransu. Sai wannan mala'ikan yake ce mishi, Annabi Idris ne annabin Allah, yace nema mishi alfarma a wajenka ya mala'ika, ya kai malakal mauti. Yace Annabi Idris, yace eh. Yace ai tambaya ta yake wai in ga wai in nema mishi alfarma a wajenka, ka dan jinkirta mishi saboda ya samu dama da zai tara ayyuka, ya tara lada masu yawa. Sai yace, yanzu ina yake? Sai yace, gashi nan akan fafike na, kafin ya kare maganar har malaika mutuwa ya riga azari ran dubawa da zai wannan malaika sai ga annabi Idris alaihi salam ai ya riga an karbe ran shi ga malaika mutuwa ya ce ni ko mamaki nake saboda ubangiji ya umarce ni a daidai yanzu in je in karbi ran bawansa annabi Idris a sama ta hudu to da yake ba a tambayar ubangiji la yusallu amma yaf'al wa hum yusallun yace sai nake mamaki annabi Idris shi ba fuka fiki ne da shi ba kuma na san dai shi a kasa yake to yaya zai yi ko fuka fiki ne da shi da yaya zai zo wannan gun to kaga shi ma kwarai da gaske ya kai kansa a inda mutuwa take neman shi saka nan ibn kasir a cikin tafsirinsa shi ma ya kawo labarin wani mutum mutumin bawa ne na wata mata matar tana da ciki cikin ya girma sosai mutum yana zaune a cikin gidan yana matashi haka yaro kawai sai ya ji wani yana sallama sai ta ce mishi fita ka je ka ga wane ne yana zuwa sai ya ga wani mutum haka tsaye sai ya ce mishi ka je ka gaya wa uwar gijiyarka wannan cikin da ke jikinta ya mace za ta haifa kuma wannan ya macen sai ta yi zina da mutum 1000 kafin ta bar duniya sannan kuma giza-giza ne zai zama dalilin mutuwarta mutumin nan da yake mai tsoron Allah ne yana matashi sannan kawai sai ya ji yara zana yana zuwa kawai sai ya ɗauko wuka ya farke cikin nata saboda wai ya kashe abin da ke cikin cikin ya farke cikin tunda kuma matar mai matsayi ce yana tunanin mijinta tunda masarauci ne zai iya sawa a kashe shi kawai sai ya fita ya gudu da yadda can garin da zai je ya yi wajen shekaru masu yawa ya samu a can ɗin har ya tara kuɗi ya zama babban mai kuɗi to yana ganin a nan kuma labarinsa ya riga ya ɓace kawai sai ya dawo garin ya dawo garin sai ya ga wata yarinya kyakkyawa duk wani mai faɗa a garin so yake ya aure ta ya samu ya auri wannan yarinyar da ya aure ta bayan ya aure ta kawai sai take gaya mara ai kuwa ita yar gidan wane ne da wace sai ya ji sunan wannan uwar gijiyar tashi sai ya ce to ke ce yar gidan wace tace eh sai ai wace ta rasu tace mashi a'a ba ta rasu ba da dai tana da wani yaro wanda ya nemi mata aiki haka bawanta ne wata rana sai ya sa wuka ya farke mata ciki ya gudu a zaton shi kamar ta mutu ce amma a sannan din ni ina cikinta aka sa aka dinki cikin nata daga baya kuma ta haifi ni ce ke ci ittata ce kware ku ni ce to ya aure ta a sannan kuma a sannan din duk garin ba wata tafi ta kyau to shi kuma gashi ya riga ya kamu da santa kuma an gaya mishi sai ta zama da mutum 1000 kafin ta bar duniya to saboda gudun wai kar ta yi zinan sai ya gina mata wani dogon bene wanda babu mai hawa sai dai shi kadai kuma gudun kada gizo-gizo ya samu damar da zai cije ta ya kashe ta tana can akan benen wata rana kawai sai ku gizo-gizo ya fado daga rufin benen ya kai kamar irin wajen hawa 10 kawai sai ga gizo-gizon kuma a hakan zai fado ya cije ta to kafin ta mutum sai yake tambayar ta yace dama ku lallai ni ne wannan bawan wanda ya farke cikin mahaifiyarki kuma wani bako ne ya yi sallama na fita sai yake gaya min gashi amma abu ɗaya ne kawai ban gani ba ya ce zaki zina da mutum 1000 ya ce eh to ita dai kam tabbas ta kai shekara kaza tana yi amma ba sani ko sun kai 1000 ko ba su kai ba amma dai kuma ka sani yanzu nan gizo-gizon ya cije ni shikenan ita ma sai ta mutu to haka mutuwa haka mutuwa take ba a tsire mata duk inda mutum dai da mutum yayi sai ta riske shi Michael Jackson ganin yadda ya shahara a duniya to ya riga ya tsara wa kansa shi shekara 150 zai yi saboda haka ya sa aka samo mishi manya-manyan likitoci na kowane fanni a duniya likitan da ya fi kowa kwarewa a bangaren jijiya da likitan da ya fi kowa kwarewa a bangaren kashi da likitan da ya fi kowa kwarewa a bangaren tiyata komai da komai da ya samu manyan likitoci na duniya aka tara mar kawai yana biyan su kuɗi mai tsada shi dai kawai su kula mar da lafiyar shi kar ya mutu sai zama ma idan zai yi bacci a cikin wani abu yake shiga kamar akwati sai ga su computerizing din abun in ya riga ya shiga ciki yana baccin sa su kuma suna duba lafiyar shi da yadda yanayin jini yake gudana a jikin shi bargon jikin shi komai na jikin shi sannan kuma duk bayan wata shida za a canza mar jinin jikin shi saboda wai dai kurutiya kurutiya ta dawama Michael Jackson yana cikin wannan din mutuwar ku sai da ta riske shi sai da ya mutu kuwa saboda ubangiji ya riga ya faɗa aina ma ta kunu yudrikumul mautu wa law kuntum fi burujin mushayida saboda haka ala ayi halin dan adam ya bar wahal da kanshi mutuwa duk inda kake sai ta riske ka kawai dai mutum ya kokari ya amfani da damar da ubangiji ya bashi ya bauta wa Allah ya nemi yardar Allah wannan kawai ita ce mafita amin ya rabbi wa'inda sabbum hasanatun su wa'annan kafirai wa'inda sabbum hasanatun idan wani abu mai kyau ya same su kamar yalwar arziki kamar yalwar amfanin gona da ayyan itatuwa to shikenan ko kuma ayyansu suka karu sai su riga cewa ai hadhihi min indillahi wannan daga gun Allah ne wa'inda sabbum sayyi'atu idan kuma mummunan abu ya same su saboda abin da suke aikatawa kamar misali fari ya same su ko wani bala'i ya afkawa amfanin gonar su ko bishiyoyin su da sauran su ko kuma mutuwar yaya natijar dai abubuwan da suke aikatawa sai su rika cewa hadhihi min indika wannan daga gare ka ne ya kulu hadhihi min indika sai su cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan fa daga gare ka ne kamar dai yadda banu isra'ila suke gaya wa annabi Musa alayhi salam kamar yadda fir'auna da mutanen shi suke gaya wa annabi Musa alayhi salam fa idza ja'atuhum alhasanatu qalu lana hadhi idan abu mai kyau ya same su ce ai wannan kam namu ne wa inda subuhum sayyi'atun yatayyaru bi Musa wa man ma'a amma idan mummuna abu ya same su sai su yi tadawuri wato su yi champi su champa wai su ce saboda annabi Musa ne da wadanda ke tare da shi shi yasa wannan abin ya same su wala ina ma tsairuhum inda Allah bar dai duk abin da ya same su ina fa daga gun Allah ne zanuban su ne suka janyo musu wayannan su kuma na zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to munafikai sai manzon sai Allah madauki sarki ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam kul kullun min inda Allah ka gaya musu ai da abu mai kyau din da mummunan min inda Allah wayannan duka daga wajen Allah suke kamar da Allah madauki sarki ya faɗa a cikin ayar al imran Allah madaukakin sarki yace bi yadika alkhairu innaka ala kulli shay'in qadir alkhairi a gare ka yake malamai tafsiri suka ce ai har sharrin ma duka daga gun Allah yake yana daga cikin wato ginshikai na imani dole ne mu'mini ya yarda cewa dukkan wata kaddara da alkhairin ta da kishiyar alkhairin duka daga wajen Allah suke kuma kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga wa sayyidina Abdullahi dan Abbas babu wani abu da zai same ka da a ce dukkan mutanen duniya za su taru akan dan su shafe ka da wani abu na alkhairi to ba sai su kara maka wani abu na alkhairi ba face sai gurgurdan yadda Allah madauki sarki ya riga ya baka ya rubuta gare ka haka nan da dukkan mutanen duniya za su taru dan su cuce ka su cutar da kai su hana ka samun wani alkhairi ko kuma su sanya wani sharri ya same ka to ba sai su cutar da kai ba sai bisa gurgurdan abin da Allah madauki sarki ya riga ya rubuta cewa zai same ka din kul kullu min indillahi ka gaya musu dukkan wannan na alkhairi inda sharrin duka gaba ɗaya daga wajen Allah suke gaba ɗayan suna faruwa ne bisa kaddarar Allah subhanahu wataala kuma hukuncin shi zartacce ne akan masu bin shi wato mu'minai kenan da kuma fajirai da kafirai gaba ɗayan su dukkan abin da Allah subhanahu wataala ya riga ya kaddara gare su sai ya same su famari haulai alqaumi Allah madaukakin sarki sai ya faɗi wato kalma ta tawbihi me ke gare su wa'annan mutane ne la yakaduna yafqahuna hadisan bas su kusa ma su fahimci zance da ake gaya musu ba zancen Allah da ake gaya musu ko kusa ma da fahimtar ma basu yi ba saboda wannan shine mafi korewa daga kamar a ce basu fahimta ba da a ce ai ba su fahimta ba da kuma a ce ai ba su kusa ma su fahimta ba to cewa ba su kusa ma da su fahimci zancen Allah ba to wannan shine yafi korewa gare su
ma asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik وأرسلناك للناس رسولا فكفى بالله شهيدا من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن توليت فأرسلناك عليهم حفيظا ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا
نعم غاوني حديثي ga wani hadisi wanda al-Imam al-Bazzar ya kawo shi a cikin musnadin sa hadisi daga Amr ibn Shu'aib daga baban shi daga kakan shi yace mun kasance muna zaune a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa aqbala Abu Bakr wa Umar fi qabilataini sai ga sayyidina Abu Bakr da sayyidina Umar a cikin wasu kabilu guda biyu minan nasi daga mutane wa qadirta fa aswatuhuma kuma sautin su yayi sama wato suna ta magana sautin su yayi sama fajalasa Abu Bakr qariban minan nabi sallallahu alaihi wasallam sai sayyidina Abu Bakr ya zauna kusa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajalasa Umar qariban min Abi Bakr sayyidina Umar sai ya zauna shi kuma kusa da sayyidina Abu Bakr fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace limartafa'at aswatukuma me yasa sautin ku yayi sama kuna ta magana haka da karfi da karfi فقال رجل سي وانا متن daga cikin mutane yace ya rasulullahi ya ma'aikin Allah qala abu bakr alhasanatu min Allah was sayiatu min anfusina kyawawan ayyuka ko kuma kyawawan abubuwa idan sun same mu wannan daga Allah ne amma munana daga gare mu ne zunubin mu ne ya jawo mana faqala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa ma qulta ya umar sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace to kai kuma fa ya umar me ka fada sayyidina Umar sai yace qultu alhasanatu wasayiatu min Allah cewa nayi aidan dukkan abubuwa da kuma munanan kaddara duka daga Allah ne sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya murmushi yace ai inna awwala man takallama fihi jibril wa mika'il farkon wanda suka fara yin magana a cikin kaddara malaika jibril ne da mika'il fa qala mika'il maqalataka ya aba bakr mika'il sai ya fadi irin abin da ka fada ya kai abubakar wa qala jibril maqalataka ya umaru sai kuma umaru malaika jibril ne ya fadi irin abin da ka fada fa qala sai suka ce naqtanifu fa yaqtanifu ahlu sama idan mu muka yi sabani to mu abota sammai gaba daya za su yi sabani wato dukkan malaiku wa yaqtanifu ahlu sama'i yaqtanifu ahlu al-ard idan muka yi sabani to mutanen da ke kasa ma wato halittun da ke kasa mutane da aljanu su ma za su sabani da junan su fata haka ma ila Israfil sai malaika Jibril da Mika'il gaba ɗaya suka tafi wajen Israfil neman yi musu hukunci fa qada bainahum sai malaika Israfil zai hukunci a tsakanin su cewa annal hasanat wa sayiat min Allah cewa mummunar kaddara da kyakkyawar kaddara duka dai daga Allah ne suma aqbala ala abi bakr wa umar fa qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan ya fadi wannan sai ya juye wajen sayyidina Abu Bakr da sayyidina Abu Bakr da sayyidina Umar sai ya ce eh fa za qada'i bainakuma ku kiyaye wannan hukunci nawa a tsakankaninku law arada Allah yace da a ce Allah madaukakin sarki bai nufi za a saba mishi ba to bai lama kalqa iblis da Allah bai halici iblis ba da bai nufi a saba mishi ba Sheikh al-Islam Taqiyuddin Abu al-Abbas ibn Taymiyyah yace wannan hadisi ne wato mai rauni amma dai kuma yana dauke da ma'anar ayar yana fassara ayar Allah mai dauki sarki yace ma asabaka min hasanatin fa min Allah duk abin da ya same ka mai kyau ya kai dan adam to wannan daga Allah ne to yana daga falalar Allah ne da baiwar sa gare ka da kuma lutufin sa da rahamar sa amma ba dan wai ka cancanta ne ko kuma dan saboda kai wani bane yayi maka ne kawai saboda baiwar sa da falalar sa amma asabaka min sayyatin fa min nafsika amma mummunan abu da zai same ka na mummunar kaddara to wannan daga gare ka ne wato yana daga mummunan aikin ka ne kai da ka aikata kamar yadda Allah madaukakin sarki ya faɗa a cikin wata ayar wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an kaseer ai duk wata musiba da za ta same ku to saboda abin da hannayenku suka aikata ne saboda abin da hannayenku suka tsorurta ne na miyagun ayyuka wa ya'fu an kaseer kuma a hakan ma Allah madaukakin sarki yayi afuwa ya yafi game da abubuwa masu yawa da ace dukkan abin da ka aikata ace tit for tat Allah yake mana to ai da tunama mun mutu da mutun yana mutuwa tun kafin ajalin sa yayi to da tunama mun mutu da ace tit for tat Allah yake mana to da ko ruwan da zaka sha ma zai wahala maka samu da kullun a cikin jinya kake da bala'i to amma saboda Allah madaukakin sarki wa ya'fu an kaseerin yana yin afuwa bisa mafiya yawan abubuwan namu dan kadan ne kawai zai abin wani abin sai ga ya juye maka da ka dan yi zazzabi na kwana biyu wani abin ka dan yi tuntubi akan hanya wani abin ma bai fi kawai ka dawo gida matar ka ta bata maka rai ba shikenan an kankare maka zunubin kuma babu mai samun wannan sai mumini duk sanda wani mummunan abu ya same ka kai hakuri shikenan sai ka Allah ya daga darajar ka ko ya kankare maka zunubanka ko kuma ya ninninka maka ladanka ɗaukaka darajarka a duniya har lahira ma Imam Qatada yace fadar Allah da yace ma asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min sayi'atin fa min nafsika ai uquba ne gare ka ya kai dan adam saboda zunubanka yace an ambata mana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace la yusibu rajulan khadash udin wala asratu qadamin wala ikhtilaj riqin illa bi zambin ai babu wani abu da zai samu mumini tun daga kan kaya da zata soke shi a kafarsa ko kuma tuntube da zai yi da kafarsa ko kuma karkacewar wata jijiya a jikin shi face sai saboda wani zunubi da ya aikata kuma ya afullahu aksar amma abinda Allah madaukakin sarki ya afuwa gare shi shine ma yafi yawa wannan hadisi ne ingantacce kuma muttasili manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yace wallazi nafsi biyadihi la yusibul mu'minu hammun wala hazn wala nasabun atay shaukatu yashakuha illa kafarallahu anhu biha min khatayahu ina rantsuwa da ubangijin da ya busa min numfashi wanda raina ke karkashin ikon sa babu wani abu da zai samu mu'mini na daga bakin ciki ko damuwa ko kuma wata wahala a duniya hatta wata kaya da za ta soke shi a jikin shi face sai Allah ya kankare mishi daga zunuban shi a wani hadisin kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace mu'mini ba zai gushe ba Allah yana jarrabarsa a cikin jikin shi da iyalansa da sauran dai abubuwan da ke tare da shi ana ta jarrabar shi da musibobi Allah yana ta kankare shi zunuban shi har sai ya hada Allah alhali babu sauran zunubi tare da shi saboda haka soyayyar Allah ce ma idan ka ga abubuwa suna ta samun ka soyayya ce ta Allah da kulawa daga gare shi kuma zabi nashi idan Allah ya nufin zabar ka a cikin halittunsa sai ta jarrabar ka da musibu saboda duk wanda zaka gani wannan wani mutum ne daukakakke Allah ya daukaka shi to da zai baka tarihin sa in gaji irin wahalar da ya sha kafin ya zama abin da ya zama din sai ka sha mamaki in malami ne kana mamakin yawan ilimin shi tambaye shi ya aka yi tara in ka ji irin wahalar da ya sha wajen neman ilimin zaka sha mamaki in mai kudi ne kana mamakin yawan dukiyar shi in dai ba gada yayi ba tambaye shi ya aka yi tara dukiyar in ya baka labarin hanyar da ya bi da irin wahalar da ya sha kafin duke ta tare zaka sha mamaki to haka al'amarin yake shi bawa mumini kamar zinari ne a gaban makiri in zai kera zobi ko sarka sai ya duba a cikin karfan zinarin da ke gaban shi sai ya duba ya zabi mai kyau in ya dauke shi ba fa zuwa zai sa shi a cikin ruwan sanyi ba zuwa zai ya dora shi akan wani abu mai laushi ba saboda soyayyar da yake mishi a wuta zai jefa shi tukunna ya balbala mar wuta har sai ya narki idan ya narki to sannan kuma sai kuma ya tace shi ya fitar da dattin daga cikin shi sannan kuma sai ya ƙara narka shi in ya narke sosai sannan shine sai kuma ya zuba shi a mol wato a moli yayi abin da zai yi ko zobe ko sarka ko wani abin ado da shi to haka bawan Allah yake mumini idan Allah yana nufin zai daukaka bawan sa zai sanya shi ya zama wani babba a wannan rayuwar ta duniya sai an fara mishi da jarrabobi kala-kala da kaskanci kala-kala a kaskanta shi ka ganshi gashi nan kamar abin banza ana ta wulakanta shi wani ma kaga a fidda shi ne daga gidan haya a kore shi ne yaje neman taimako can ne a kore shi yaje neman taimako can ne a kore shi ana nan sai ga kuma Allah madaukakin sarki yin ikon sa sai ga ya zama abin da ya zama akwai wani bawan Allah wanda sai da ya shekara 82 a duniya sannan ya zama Babilonia yana shekara 82 ya zama Babilonia yana dan shekara 20 yayi aure yana dan shekara 21 matar ta haihu yana dan shekara 22 matar ta rabu da shi saboda talaucin shi yaje ya shiga ina jin ko aikin soja ne nan ma aka sallame shi daga aikin soja bayan yan wasu shekaru yazo ya rika neman aiki sai da ya nemi aiki wajen sau 40 da wani abu ana kin bashi da kyadda ya dan samu aiki a wani kamfani ana dan biyan shi bayan yayi retire abinda suka bashi na retire a sati ɗaya zaka iya kashewa yar sai da zai yi kawai sai ya nufin da kawai zai je ya kashe kansa ya tafi da igiyar da zai rataye kansa da komai ya je har ya rataye igiyar zai ce to yanzu dai kafin in kashe kaina bari in rubuta mana abubuwan da ina ma da na samu dama da na yi kaza da kaza da kaza da kaza to yana rubuta a cikin sai ya rubuta ina ma da na samu dama da yanzu na zama da na buɗe restaurant ina gasa kaji ina sayarwa sai kuma wata shawara ta zo mishi to me zai hana dan sauran kuɗin nashi da aka bashi ya je mana ya sayo kazar ko da guda uku ne ya gasa ya sayar shikenan kawai sai ya fasa ya je rancen kuɗi ya samu ya haɗa kayan abin nan ya gasa kazar nan ma sai da yayi ta yawo ya je restaurant sama da guda 100 yana neman ko za su rika sayan wannan kajin nashi da yake gasawa din tun yana gasa ɗan kaɗan kwaya biyu uku da kyarje ya samu aka karbe shi din a dan wajen 100 da wani abu sannan aka karbe shi to daga nan ne fa ya ci gaba da yi to kafin dai ya bar duniya sai da ya zama kamfanin shi na gasa kaji KFC sai da ya zama yana da reshina a sama da kasashe guda 200 a duniya yana dan shekara 82 ya zama yana daga cikin biloniyoyi na duniya to haka al'amari yake to haka nan wajen neman ilimi ma akwai mutumin da shi ma gorin ilimi aka mishi Ibn al-Qasim na'am almajirin Maliku ainihi gorin ilimi aka mishi yadda mun neman ilimin kuma sai da ya zama a yanzu dai a cikin almajiran Maliku babu wanda aka fi amfana ma da ilimin shi fiye da shi musamman ma a nan nahiyar tamu wato ala ayi halin dai shi dan adam da abin da ya same ka na alkhairi to ka gode wa Allah falalarsa ce idan kuma mummuna ya same ka to kai istighfari ka sani cewa wannan abin daga gare ka yake kada ka abu ya same ka karka tunanin ai su wane ne suka samu hannu ai malam wane ne ya jefe ni ai washe ce ta yi min kaza musamman ma mata ta ga abubuwa sun fara canzawa laifi ta yi wa mijinta ya fara ganin laifinta ko suna dan bata da miji sai ta ce ai kishiya ce ta yi mata karfa ko kishiya ce ta yi mata kaza to wannan yana daga cikin abubuwan da ke tauye imanin mutum ya kamata lalle ne mutum ya sani cewa kaddara daga Allah take in kyakkyawa ta same ka ka gode wa Allah amma mummuna ta zo to kai hakuri kuma ka nemi mafita a wajen Allah Allah ya yafe mana baki daya Allah madaukakin sarki cewa arsalnaka linnasi rasula mun aika ka ne ya rasulullahi zuwa ga mutane a matsayin manzo zuwa gare su waqafa billahi shahidan kuma Allah madaukakin sarki ya isa shaida a bisa cewa lallai kai manzansa ne a wani gun Allah madaukakin sarki ya ce huwa allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi li yuzhirahu ala ad-din kulli waqafa billahi shahida shine wanda ya aiko manzansa bil huda da shari'a wa dinil haqqi da kuma addini na gaskiya li yuzhirahu ala ad-din kulli domin ya bayyana da shi ya daukaka shi akan dukkan addinai baki daya waqafa billahi shahidan muhammadur rasulullah Allah ya isa shaida cewa annabi muhammadu manzon allah ne sallallahu alaihi wasallam anan zamu dakata da fatan abin da muka karanta didi allah ya ba mu dadin shi wanda muka yi kuskure allah ya yafe mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik kar ka la mana addu'a.